This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraronmu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Babe Yakubu mai iri da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 6 daga watan Yuli na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda. Inda a wannan makon shirin zai ci gaba da duba al'amuran da suka shafi shugabanci, tattalin arziki, cin hanci da rashawa, harkokin matasa, zamantakewa da walwalar al'umma a Ghana. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. To amma da farko sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A yau Asabar Masoud Pezeshkian sabon shugaban kasar Iran mai matsakaicin ra'ayi ya buƙaci jama'a da su goya masa baya akan aiki da ke gabansa bayan da ya doke abokin karawansa mai tsaurin ra'ayi ya lashe zaben kasar. Zaben zagaye na biyun da aka yi a jiya Juma'a ya kasance ne tsakanin Pezeshkian wanda shi kadai ne mai matsakaicin ra'ayi a cikin 'yan takara hudu da kuma mai ra'ayin riƙau tsohon mai wakiltar Iran a tattaunawar nukiliya Said Jalili. Pezeshkian mai shekaru 69 kuma likitan zuciya ya yi alkawari inganta manufofin kasashen waje na zahiri da sassauta tankiya game da tattaunawar da aka dakatar da ita da manyan kasashe don farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 da kuma inganta fatan samun yancin walwala da zamantakewar jama'a da jam'iyyar siyasa. Sai dai Iraniyawa da dama sun bayyana shakku akan ko shugaban zai iya cika alkawarin da ya dauka a lokacin yakin neman zabe, yayin da jagoran addini Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, wanda ba shugaban kasa bane amma kuma yake da karfin yanke hukunci na karshe a fannin musulunci, yake killace da masu ra'ayin riƙau. A hali da ake ciki kuma shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya taya Masoud Pezeshkian murnin zabensa a sabon shugaban kasar Iran kamar yadda fadan Kremlin ta bayyana a yau Asabar. Sadarwar ta ce, ina fatan ayyukanka a matsayinka na shugaban kasa za su taimaka wajen ƙara inganta haɗin gwiwa da ke tsakanin kasashen biyu a dukkan fannoni don amfanin mutanenmu da kuma samar da sauƙi ga tsaro da zaman lafiya a yankin. Pezeshkian ya yi alkawarin bude Iran ga duniya da kuma isar da yanci da al'umman kasar suke so tsawon shekaru da dama. Afirka ta yamma da ke fama da rarraban kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban biyu a ƙarshen mako. An gudanar da taron na farko ne a Niger tsakanin shugabannin mulkin soji na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran kasashe mambobin kungiyar tattalin arziki da yankin ta ECOWAS. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na jamhuriyar Niger zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States ko kuma AES a takaice. Taron kolin da za a gudanar gobe Lahadi a Abuja zai ba shugabanni a kasashen ECOWAS damar tattaunawa akan irin alaka da za su kulla da kungiyar ta AES. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaidawa kamfanin dillacin labaran Reuters a yau Asabar. Kungiyar Tarajin Islama ta dakatar da buƙatar ta Isra'ila ta fara amincewa da tsagaita buɗe wuta da dindindin kafin ta rantaba hannu akan yarjejeniyar, kuma za ta bada daman yin shawarwarin cimma hakan akan matakin farko na tattaunawar mako 6, kamar yadda majiyar ta shaidawa kamfanin dillacin labarai na Reuters bisa sharaɗin sa kai suna saboda tattaunawar ta kasance ta sirri. wani jami'in Falastinu mai kusanci da shirin samar da zaman lafiya na shiga tsakani da kasashen duniya ke yi ya ce shawarar za ta iya kaiwa ga cimma yarjejeniya idan Isra'ila ta amince da ita kuma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni tara ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza wata majiya a tawagar Isra'ila a tattaunawar da ta nemi a sakai sunanta ta ce yanzu akwai damar cimma yarjejeniya hakan da ya sha bamban da matsaya ta baya-bayan nan a yakin da aka kwashe watanni tara ana yi a Gaza lokacin da Isra'ila ta ce ba za ta amince da sharuɗan da Hamas ta gindaya ba a ƙarshe mahaukaciya guguwar Beryl ta yi rauni a jiya Juma'a zuwa ruwan sama na tropical ta zuba a Mexico a matsayin guguwa na mataki na biyu tare da iska mai ƙarfi da ta yi barna amma babu wani rauni da aka samu a yankin Yucatan mai karɓan bakoncin masu yawon buɗe ido
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba, shirin zauren VOA.
Shigowa zauren VOA a yau shirin zai ba dan jam'iyyar MC wato Movement for Change dama na bayyana abubuwa da suka shafi yanayin mulki a kasar Ghana bari mu mika ku ga jagoran shirin Ridwan Muktar Abbas
yanzu zamu tafi wurin wakilin jam'iyya na gaba wato Movement for Change
sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad dan jam'iyyar Movement for Change sarki kai tambaya ma dan uwa na Alhaji Gadon Fusiga wannan ke jam'iyyar da ke ragamin kasa suke mulki in ka duba maganganun duk da ya fadi maganan cikin ruwa da kura ne me yasa ne wannan magana ya kamata mu nanata amma mutane bayani ina muka fito ina muka kai ina zamu inde muna ɗan kasa nun wanne ke cikin gana yau ya san kasa yanayin rayuwa ta muna katutu kasa ta yi karfi ana kuke-kuke mutanen kasa yau in ka tambaya mutane nawa ke iya cin abinci kwano uku dana daya shi mu tambaye kawunan mu haka in ana yin abin ga maganganu da yawa shi a ce in da wani yake haka ne da wani yake haka ne in kai haka nan ka fadi don kai ka zo ka gwada abin da zaka iya kai kan mutanen gana na cikin wahala shi aka ji tausayin ku aka ba ku mulki saboda yanayin maganganun da ku zo ku fadi shi yau maganganun da ku fadi yayi kasance me ake ciki sai a ce gonda jiya ko yau in ka duba Alhaji Gado ya kawo misali da yawa kamar Russia Ukraine war shi ka tambaye kawo nan yau da muke cikin ga Ukraine da kansu da Russia economies yayi ke su da kima ke fada kenan su da ke fada suna export kaga matsalar mu duka na kasan gani da NDC da MPP duka su duka sun base acquisition su on manifesto me na fada zan yi ma mutanen kasa da tunda nazo ya kamata iya yi wannan abu kaga matsalar mu guda na farko duk wanda yace senior habi da kyau to me shi shi mu ce mishi shedani ne amma ko min kyau kara da wanka in za ka yi abu kai lissafi ga abin da nake so in yi kamar law of demand and supply in economics ko ba haka ba ko duk wanda ce free agent has been da kyau kai ya yake amma lokacin da ya kamata mu yi shi free ke ga ya karfin mu yake mu auna karfin mu mu auna algifin mu da abin da muke so mu kawo duk matsalan mu duka in ka gana irin bashin da Ghana yayi kan free agents duwa almost 7 years inga an gwada maka ya baka mamaki yau mutanen Ghana ai mu ba talakawa ne haka in ka dubo wasu kasashen da ke bangaren Afirka ga kasa na wayewan mu na yau da kullu yanayin mu kana ganin kamar muna gaban di kasashe da yawa amma yayi kasance yau yau cin abinci ma ya muna karfi contractor ya aiki ba a biya in ka tambaya a ce Russia Ukraine war Russia Ukraine war nan su da kansu ya economics yake ka auna sana ai magana abin da muke fadi kenan gwamnatin da ke mulki ta tashi ta kama ludde da ya kamanci a shahura da ita amma yanayin da ke tafiya yau ai ba wanda zai gaya maka kaman karsa yayi karfi ba su da kansu sun faɗi kasa ga me yasa kasa yayi karfi yau promise dai wanda aka kawo za a zo a yi mana kan dola yayi karfi in ka duba percentage she a ce wa an yi kokari mutum ya bar maka dola ina 3 cedis mental persuas yau dola ya kai 15 cedis su sai persuas ka ce wai in ka duba percentage wise yau ya fi da ai ana rena hankali mutane ne in ba rena hankali tacin basira da fasaha ba ka zo ka ce mun abin da ke 3.9 yau ya zo 15.7 ko 15.6 ka ce wai je ya fi yau saboda Allah wa zai dauki wannan ma da iyaye na kai yaran su ana biya saboda me uba ya ta waje ya samu abin da zai kawo gida kowa ke aikin shi na bunƙasa kadan an ga mulkin Rollins an ga mulkin Kufuor an ga da Atamis an ga da John Mama na Nadu Danko Akufo-Addo shi da yazo ya na kasar da kasar ne don mutanen gana yau kowa ba shi an gaya maka ba gari inda ya kai yau gari ya sha maganin zawo duka she abi gari da kuraba da ruwa in ba haka ɗan gari ya kai gari ya kamata a ce yau gana ya kama wuta to amma gashi nan hankurin mutanen gana ke da shi da ba mu son yanayin kai kawo da tashin hankali cikin kasar mu tunda ba a raine mu da yaki ba ba a raine mu da fadi ba mun san ana sake gwamnati a cikin ballot box yifan kuri'a ne kuma da ikon Allah ganiyans aba an azuruwa yau garin ga wallahi tallahi shi da kanshi Alhaji Gado da kanshi ya fi mu kuka ka ina cikin gwamnati ka gaskiya guda ne kuma yau ba mai sha marasa lafiya magani yau garin ga in an ce cikin ballot box wuri za a yi demonstration babu demonstration kan gwamnati bai da kyau kaga ba wani fito fili yayin wannan demonstration she dai yanayin wani abin da yazo da bai gudana da kan da ake son shi ba kaga an yi kowace kuma a yi hankuri an san lokacin da yufa kuriya ya kai in ya kai wannan mutanen gana sun gwada yanayin kasan abin da ya gudana da za a ba ku kasan ya economy yake yau ina ya kawo yau ina gwada maka almost 700 companies foreign companies to relocate to neighboring countries Benin Togo da Cote d'Ivoire yau a ce mu muna cikin kurmi Burkina Faso na cikin suna arewa suna iya suna export tomatur mu gada bayan mu yi noman tomatur me ka wannan an kashe agric yanayin tattalin arzikin kasan Ghana duka ya mutu an kashe yau she mu ce kasan ya je gaba ko ya ci baya abinda mu movement for change ai cikin MPP mu muka fito muna ganin alƙawaran da muka mutanen Ghana ba shi ke gudana ba tunda ba shi ke alƙawaran da muka mutanen Ghana ba shi ke gudana ba dole mu gwada mutanen Ghana mu adilai ne ba mu zama ayi da mu gari ta lalace daga mun ja kanmu mun bude namu don muna neman mutanen Ghana su duba kaga in constitution Ghana ba political party ake vote ba power ba personality presidential candidate ana duban caliber shi ne me zai iya yayi in ka duba shugaban mu Alan Kudo Tramanchi John 2004 duk duniya baki daya ana neman wa'anda suke da basira da fasaha da gobe za su yi su mallaki kasansu yi bunƙasa ya kai inda ake so da aka kira Bill Gates aka kira Condoleezza Rice na America an kira John Alan Kudo Tramanchi lokacin da Nelson Mandela ya zo ya karbi mulki daga South Africa ya fito prison ya zo aka vote mai zama mulki ana neman mutane bakwai cikin the whole Africa a zo a duba kan za a yi tattalin arzikin kasar su ya zo an kira John Alan Kudo Tramanchi mutum ina da 21 years shi ne regional manager na US na the whole Greater Accra wanga mutum is a staunch businessman lawyer ne kuma wanga mutum ya zo ya tsaya a ce abu mutumai in ka tambaye su yanzu gadame da ke cikin NDC da MPP ne cin hanci da rasha amma mun fi ku ci kudi wanda sun fi ku cin kudi amma shi in person gudan nan shi a tambaya an taba samu shi laifi guda ba taba samu shi laifi guda ba abin da yasa kaga mu yasu yasun mu mun koma baya muna bin shi kenan saboda adali ne kuma zai zuwa sai gana Benin su yi wani yanzu Benin independent candidate ke mulki Benin su yi wani mu kuma za mu gwada mutanen gana duniya duka kamar John Alan Kudo Tramanchi you be the next president 2025 insha Allah
abinda zan tambaya kuma da abinda na san yawanci masu saurare ko kuma suke tare da mu da su tambaya za a iya cewa Alan Chiramantin nan yana a cikin wannan gwamnati da ke mulki da shi ne fa aka dama ake sha sai dai lokacin da shi kuma yake son ya tsaya sai yayi watsi da wannan gwamnati amma in aka dubi irin maganar da kake za a ce a'a yaya dan lantare mantan ke wannan magana alhali wahalan nan da aka shiga na kasar Ghana da ku aka jefa kasar Ghana me zaka ce a
bai dum mutun da ke da basira da fasaha me gajiya da na dawo da ra'ayi don ra'ayi ne kaman riga yake ko hanci kowa da irin tasa
kun ji yadda bayanan dan jam'iyyar MC Alhaji Kamilu Husaini Muhammad ta kasance kan gudanar da mulki a kasar Ghana idan Allah ya kai mu makon gobe za ku ji ci gaban amsar tambayar da aka yi wa Alhaji Kamilu Husaini kan koya ya yake kallon yadda wasu ke fita suke sauya jam'iyya domin tsayawa takara yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin da Fiona Wamai nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to madalla ka da dai amanta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31 A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyin ku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku yau za a ji amsar tambayar su Malam Musa Hadirin Asuba da Magaran da Ado Danjuma garin Bindi kan kasar da tafiyawan Fulani da kuma takaitaccen tarihin Fulani sai kuma amsar tambayar Almu Musa Kano kan hamada musabbabin hamada da kuma tasirin ta To za mu fara da ansar tambayar su Musa Hadirin Asuba kan tarihin Fulani. Idan masu tambayar na saurare, ga ansar da wakilin mu a Abuja Nasiru Alimu Al-Hikaya ya samo daga wani masanin tarihin Fulani wanda aka jima ana bugawa da shi dan shekaru sama da 90 a duniya dake garin Gombe, Alhaji Musa Yola. Nasiru Al-Hikaya gare ka.
Ina tare da Alhaji Musa Yola. Wanda yana daga cikin dattawa kuma Bafulatani wanda ya san jiya ya san shekarun jiya a harkokin Najeriya da kuma tarihin mazanci wajaje da Allah ya bashi dama yayi tafiye-tafi to Alhaji Musa Yola zaka amsa mana wannan tambayar da wani mai sauraro kuma sauraro guda biyu daga jamhuriyar Nijar da suka hada da Musa Hadirin Asuba da Magaram da Ado Danjuma suka aiko inda suke tambayar cewa suna so su san wace kasa ce tafi yawan Fulani a cikin duniyar nan sannan kuma da kadan da wata kila daga tarihin Fulani Alhaji Musa Yola sai kadan fada mana don mu a fahimtar da wadannan masu
ai kuma sai mafi yawa min da za a lura cewa ba wanda ya kai Najeriya yawan Fulani dan kabilun da suke cikin Najeriya na Fulani li'i mbeta li'i fulbe wodi wala wodi sukurin wodi mare wodi sulubawa wodi
Alhaji Musa Yola mun barki kusan ka kuma Fulani cin gaba dai kuma da Hausa muke so a mana magana
to akwai ba'awa akwai bawan koyi akwai sulubawa akwai anan a Najeriya zaka samu akwai masu Fulani zaka ce a ku akwai abinan sukur akwai sulubawa akwai ba'awa to wannan duk dangogi ne Fulani daban-daban duk a Najeriya suke a arewacin Najeriya din nan dan haka kaga wata gari wata kila su kabilu kadan ne suke a wani bangare kaga sulubawa suna Sokoto Katsina abinda aka yi fada cewa Hausa Fulani ai Fulani ne suka zo zama Hausawa Hausa kai Hausawa ne to asalin su suna da kabilun su Gobirawa Agalawa Kusumbawa suna ba su da yare sai Hausa amma sauran duka jiya aka daga mazaka sarautan kan sarautan ba tun Hausa ba Fulani bane to ai na Fulani suke da sarautu inda suke da shi a Nigeria tutoji 12 ai an takaita in ma ga sun kai 30 in ka koma da su jama'ar zon su kata zon wanda ba sa su a tsarin lissafi ba haka kaga baban da suka kai Nigeria gaskiyar magana in yawan Fulani ne kuma duk da ma'an yankin Nigeria duk ma adama gaba daya adawan kamar ake fara duk Fulani ne da kuma daga asusun daga Nigeria ne sai karo kusan zuwan da sanin aka yanke su ba wanda kai Nigeria dai ma abin na fara makadan bai fi kasi 1/3 na kabilun Fulani ba na gaya maka wannan da fara nan kuma mun muna da wasu a kabila wasu a wani wuri za su ya fada wanda ko kabilu kan biyar na kabilun Fulani ne kuma mun koma Fulani masu kiwo a jeji ba fa fadi ko daya daga ciki ba dan haka bai tsammani za a samu wani wata kasa da take da Fulani ne a fahimta ta dai wanda kai Nigeria
akwai Fulani nan a jamhuriyar Niger na tuba mai matafiya na gamu da wani wanda ba Fulani ne amma daga Sudan yake na taɓa zuwa Senegal bana jin faransanci yadda ya kamata amma mun yi magana da mutane a can da Fulani duk da haka ya nuna waɗannan mutane daga nan Najeriya suka je koko su ma asalin mutanen can ne
a asalin Fulani gaba nan Najeriya ma ai daga Futatoro suke Futatoro kuma daga kasar jihar da Sinina Tumali duk su a cikin wuri lokacin da aka ce Bajjo Mango aka haife ta ita ta kai ba haifan Fulani lokacin da Uguba ya zo dan Masi wanda ya zo ya soma a haifan Fulani a wannan wuraren su ne Fulani na dingongin suka tsallako suka shiga Najeriya da suka soma fada da yanda suka yi yawa a zan dama cakatan suka da abinda suka bar mallanke ne suka basu a Silingan da sauransu amma Fulani ka asalin su daga sai suka taso suka shiga Najeriya
Futatoro
gari ne gari Futatoro inda lokacin da Bajjo Mango da wannan masu Agobar ya zo a tarihin da wazirin zunai da rubuta da ya zo sai aka awar masa da ya wace aka zafi Bajjo Mango Bajjo Mango ita inda da aka awar su da ta aifi yara guda hudu suka soma Fulatanci da Robroba da Uyo da Manasi na manta sunan da ya so hudu suka fara yin Fulatanci nan ne ko asalin Fulani kuma abin da yasa da suka zo shi din da ya zauna a wurin ya zo ba ai yagi ba suka bi addinin musulunci sai Uguba sai dalili abin da wannan Baziri Junaidu sai rubuta littafi na karanta a wurin ba tare da kai na kina shi ba
Baziri Junaidu wani marubuci ne
na Sokoto
wannan Sokoto
Baziri Junaidu Sokoto Baziri Junaidu Sokoto sai rubuta littafi sai rubuta Bajjo Mango ita ce aka Uguba ya aifi ya huda hudu ya'yan nan da lissa mai yanzu a fare ko da dangin Fulani wanda ya aife su su ne waɗannan da suka zo ma fada sunan waɗannan kakanninsu da aka aure da babban jimangu sunan zarinsu wakuru shine da suka samu suka yi yawa aka yarfa suka soma fada da annan kawunansu asalin uwarsu sun so watsa wansu wasu suka je tun da an ji asalin ubansu daga gabar ne za su koma da zai fi son zuwa Najeriya
ukubat din nan shi waye ne kawai a cikin wannan labarin
na sai ana fada cewa sai ukubat an nasi a cikin zuwa annabi Ibrahim daga Bagadada
shi ne ya taho wajajen kasar Mali nan ne aka wannan garin
futa toro ne zan sarkin sai ya ba yasu bajjo mangu ya aura ya soma aifan Fulani so yaran guda huɗu suka soma Fulatanji abinda wajin zan da rubuta ni bayan Musa ya fara ba
kuma sannan sai suka rika yawa suka taho suka fi yawa nan yankin
Najeriya yawa a can suka soma fada da asalin wancan da aka samu so kuro ne Fulani suka rinjaye su suka wasu suka bazu suka fara suka bazu suka fara duka wurare nan suka ce za su koma asalin babansu inda ya fito daga gabas da yin zuwan su Najeriya suka zauna daya daga cikin su basu rabiya sune zaman su a Kamaru da nan din da duka
to sai a kasance da Musa ti mai zuwa don jin kashi na biyu na wannan ansar yanzu kan bari mu waiwayi ansar tambayar Almun Musa daga Kano mai son dan takaitaccen bayani kan hamada idan Malam Musa na saurare ga musulmin ilimin kimiyyan yanayin duniya ko geografiya da ke kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria a jihar Kaduna Najeriya Malam Iliya Sarki wanda ya ce
kwararowar hamada wani yanayi ne mai filgitaswa ga zamantakewar rayuwa na dan adam da sauran abubuwa masu rayuwa a bisa doran kasa kuma yana faruwa ne saboda wasu dalilai kamar haka akwai sare itatuwa babu ka'ida babu maida ire-iren waɗanda aka sare akwai kona daji da ake yi ko dai ta dalilan farauta ko wasu abubuwa akwai kuma dumamar yanayi sare itatuwa ba tare da mayar da wasu ba ikan kawo hamada ta saboda wuri yana yin cili da yawa haka kuma kona daji akan kone wasu abubuwa da muke kira microorganisms kananan halittu na kasa idan aka kona su to zai zamanto an bar wurin tsirara ba kyau a yi wa kasa tsirara domin duk waɗannan abubuwa suna inganta abin da muke kira fertility na soil wato bad amfani mai kyau waɗannan kananan kwayoyin halitta da ke kasa microorganisms da wasu kananan halittu da muke kira bacteria sa'ilin da suka kashin su a wurin su yi fitsarin su a wurin su jujjuya ya zamanto wurin ya tabbata mai bada amfani amma idan aka kone su sai ka tarar wurin ya zama ko amfani ka shuka a wurin ba zai yi yadda ya kamata ba kuma waɗannan suke taimakawa idan aka shuka amfani ya samu zarafin da zai zuko waɗannan sinadarai na ƙasa irin su nitrogen da phosphorus da sauransu dai to idan babu waɗannan kananan halittu zai zama da wuya wajen zuko waɗannan abubuwan domin hanyoyin iska da komai sun toshe kenan itatuwa take da shi akan ƙasa suna da tasiri wajen taimakawa wajen hada hadari a sama
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin yanzu a madadin Alhaji Musa Yola wanda ke ansa mana tambayoyi kan tarihin Fulani da kuma Malam Iliya Sarki wanda amsa mana tambaya kan hamada ni Ibrahim Kalama Sigarba ke cewa sai makon gobe
to madalla jama'a masu sauraro da haka kuma muka kawo karshe shirin namu na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safa idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Baba Yakubu Makiri da ya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alheri mu kwana lafiya sai da safa. Thank you.